This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu haka nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Koriya ta Arewa ta gudanar da gwajin makamin roka mai cin dogon zango yau Lahadi da Asuba a wani abin da hukumar al'ummomin ƙasa da ƙasa ke kyautata zaton gwajin wata fasahar makamin mai linzami ne da aka haramta. Koriya ta Arewa ta sanar farkon wannan makon cewa makamin roka da take niyyar gwadawa zai girki tauraron ɗan adam a duniyar wata. Wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya tabbatar wa muryar Amurka cewa an gudanar da wannan gwajin makamin, kuma Amurka na sa ido kan lamarin. Gwajin makaman da Koriya ta Arewan ta yi yau Lahadi dai sa'o'i biyu da gabatar da sabon shirin gwajin da Pyongyang ta ce za ta yi cikin farkon wannan makon ne. Wannan kuma ya biyo gwajin makaman nukiliyar da ta yi a watan Janairu da Koriya ta Arewa ke barazana cewa wani bom ne na ruwa da ake kira hydrogen harsashen da Amurka da kuma sauran ƙasashe suka musanta. Masu neman jam'iyyar Republican ta tsaye da su takara shugaban ƙasar Amurka sun yi zazzafin muhawara, inda suka bayyana tsare wato tsare-tsarensu a fannin harkokin ƙasashen ƙetare da kuma suka rika caccakar abokan takararsu. An gudanar da muhawaran ne ana kwana uku da gudanar da zaben share fage na jihar New Hampshire, wani zaɓe da ke da mahimmanci wanda zai ko dai ƙara wa 'yan takarar ƙarfin gwiwa ci gaba da yaƙin neman zaɓe ko kuma gurguntar da wannan niyyar tasu. Yayi kuma ana bayyana cewa za a ci gaba da wannan gagarumin fafatawa har zuwa ranar da za a gudanar da wannan zaɓe. A ɓangaren Democrat kuma, binciken ra'ayoyin jama'a na nuni da cewa ɗan majalisar dattijai daga jihar Vermont Bernie Sanders ya ba babba abokiyar takararsa Hillary Clinton gagarumin rata a New Hampshire. Dukan 'yan takarar jam'iyyar Democrat ɗin dai sun gudanar da gangamin yaƙi neman zaɓe a jihar ta New Hampshire jiya Asabar, inda suke ƙoƙarin ƙarshe na rinjayar masu kaɗa ƙuri'a. Shugabar ƙasar Colombia Juan Manuel Santos ya ce sama da mata masu juna biyu 300,000 ne suka kamu da cutar Zika. Sai dai a jawabin da ya yi da aka yayata jiya Asabar a kwatunan talabijin, ya ce babu shaida da za a iya alakanta wannan kwayar cutar ta Zika da cutar nan da ke shafar kwakwalwa mai nakasa kwakwalwa ta kuma hana jarirai girma yadda ya kamata. Kawo yanzu babu rigakafin wannan cuta, kuma masu ilimin kimiyya ba su riga sun alakanta wannan kwayar cutar ta Zika da nakasar da aka haifi jarirai da ita a makwabciya Brazil ba. A cikin jawabinsa, Santos ya kuma ce masu binciken ayyukan magani za su isa ƙasar ba da daɗewa ba domin taimakawa wajen gudanar da bincike kan ƙwayar cutar da ya ce mai yiwuwa ta kama sama da mutane da dama ko kuma mutane 25,600. Ranar Juma'a, jami'an ƙasar Cambodia suka alakanta cutar Zika da cutar da ke nakasa kwakwalwa da hukumomi suka ce ta kashe aƙalla mutane uku a ƙasar. Ma'aikatar lafiya ta ƙasar Brazil ta ba da rahoto ranar Laraba cewa an samu mutane 4,180 ɗauke da cutar Zika da ta shafi kwakwalwa daga watan Oktoba, yayin da kuma aka samu mutane 247 da suka kamu da cutar a shekara ta 2014. To, kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilan Amurka da China da Pakistan da kuma Afghanistan sun amince da wata shawara kan matakan da za a ɗauka na tattaunawar wanzu da zaman lafiya tsakanin gwamnatin Afghanistan da kuma ƙungiyar Taliban. Wata sanarwar haɗin gwiwa bayan tattaunawar ƙungiyar ƙasashen hudu na cewa ƙasashen suna ƙoƙarin sa ranar da za a yi tattaunawar zaman lafiya wadda ake kyautata zaton za a yi a ƙarshen wannan watan, ta kuma yi kira ga dukkan ƙungiyoyin Taliban da su shiga wannan tattaunawar. Sanarwar kuma ta ce an tsara rukunin matakai da za a bi na tattaunawar. Ƙungiyar ta ƙasashe hudu ta jaddada cewa ya kamata shirin ya kai ga warware takaddamar ta hanyar siyasa da kuma kawo ƙarshen tashin hankali a Afghanistan. Wata majiyar Taliban da muryar Amurka ta tuntuɓa ta ce matakin ɓangare guda ne kawai, ba kuma zai kai ga biyan bukata ba. Bisa ga matayar, 'yan ƙasashen ƙetare suna ci gaba da yaƙi, suna kashe 'yan ƙasar Afghanistan da basu ci ba basu sha ba. Ya kuma ƙara da cewa hanya guda ɗaya rag da za a shawo kan wannan lamari ita ce ƙasashen ƙetare su janye daga ƙasar. Ya ce su ba su da wani zaɓi sai dai su ci gaba da yaƙi. Majiyun ayyukan binciken tsaro sun bayyana jiya Asabar cewa hukumomin ƙasar Somalia sun tsare akalla mutane biyar domin yi masu tambayoyi dangane da fashewar da ta auku a wani jirgin fasinja yana kan tafiya a makon nan wanda ya kashe mutum ɗaya, waɗansu biyu kuma suka ji rauni. A wani taron manema labarai a Mogadishu jiya Asabar, ministan harkokin sufurin jiragen sama na ƙasar Somalia Ali Ahmed Jangali ya tabbatar da kamun, ya kuma ce ba wata matsalar inji ce ta haifar da fashewar ba. Ya ce babu shakka an samu wani makarkashiya. Wani babban jami'in tsaron ƙasar Somalia ya kuma shaidawa muryar Amurka cewa hukumar binciken ƙasar Amurka FBI tana taimakawa Somalia gudanar da wannan bincike. Fashewar dai ta tilastawa matukin jirgin mai lamba 159 da ke kan hanyarsa zuwa Djibouti da fasinjoji 74 saukar gaggawa bayan kimanin mintoci 15 da tashi daga Mogadishu.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa.
Wani malami yana cewa alala talanil ilma illa bisittatin, ba za ku koyi ilimi ba sai da abubuwa guda shida: zaka'un wa hirsun was dibarun wa bulgatin wa irshad ustazun wa dulu zaman. Ba za ku koyi ilimi ba sai ya kasance ka zama haziki ne kai.
Alhaji Aliyu Sabiu Muduru, kakakin majalisar dokokin jihar Katsina.
In ka ilimintar da mace ilimin boko da na Muhammadiyya, ka cece rayuwanta, ka cece rayuwan zuriyarta gaba ɗaya. Saboda ilimi yana kunshe da zaman mace gaba ɗaya na rayuwanta.
Hajiya Aisha Atiku Bagudu, uwar gidan gwamnan jihar Kebbi kenan. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Gwamnatin jihar Katsina ta kashe naira miliyan 6 domin horar da malaman koyar da ilimin lissafi su mai 150 da aka zabo daga wasu makarantu daban-daban a fadin jihar. Cibiyar bunƙasa ilimin lissafi a jihar ita ce take daukar nauyin tafiyar da wannan horo. A jawabinsa na bude taron horaswa, babban sakatare a ma'aikatar ilimin jihar Alhaji Muhammadu Sangir Ibrahim ya ce ana gudanar horon ne domin tabbatar da ko da yaushe malaman sun kasance cikin shiri.
Ban sakatare a ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina Alhaji Muhammad Sagir Ibrahim ya ce baya ga ilimin lissafi suna yin shiri domin dawo da ilimin Turanci wanda aka fi sani da English literature.
Akwai ainihin wanda muke ce ma English literature, muna so mu maido ta a makarantunmu domin ya kasance mun samu mu ƙwararrun malamai wajen Turanci. Muna da ainihin masu matical improvement center wadda take ita kuma tana kula da ainihin wajen fannin lissafi, akwai makarantu waɗanda za mu ɗauka su ma da yawa waɗanda za mu tabbatar da cewa mun kai masu kayayyakin koyo na lissafi sannan zamu sayi littattafai na ainihin koyon turanci da ita ainihin literature din zamu rarraba wa makaranta kamar yanzu muna da rana wanda take ita ainihin rana din abin da ke ne karatu da lissafi da kuma sanin baki reading arithmetic da numeracy wanda zasu kara taimaka mamu muga cewa wannan can wancan al'adu namu na da wanda muke karatu na da an maido shi mun ci gaba da shi a makarantun mu
shugaban majalisar dokoki ta jihar Katsina Alhaji Aliyu Sabe Muduru ya ce a majalisar dokoki suna maida hankali kwarai dan ganin sun kawar da matsalolin da suka addabi ilimin lissafi da duk wasu matsaloli na fannin ilimi
kai wani abu da yake tusa mutane wa kwalo haka musamman ilimin lissafi da na zaga wani lokaci wannan abu kamar ana barin shi baya akwai wani tanaji da kan wannan ilimin lissafi
ai ba ma ni ba tukun gwamnatin jihar Katsina tun daga majalisar dokokin jihar Katsina a garkashin jagoranci na committee na bangaren education wanda ma yake heading committee din tsohon principal ne kuma tsohon malamin makaranta ne kuma a majalisar dokoki mun maida hankali kwarai da gaske ganin cewa ba za a rika samun matsalar lissafi da ainihin yaran turanci ba na daya daga ciki ko cikin kasafin bana akwai shiri sosai na daukar ma'aikata kwararru waɗanda suke da ainihin ilimi na koyar da ko kuma horar da dalibai da ko malamai na ainihin bangaren ilimi kama daga ba wai English din ko ba wai turancin ko ainihin lissafin kadai ba tun daga abin da shahi darussa na ilimin kimiyya su biology physics chemistry duk ana kokari kai har da ma Hausa da Islamic studies dan za ka ga mafi yawancin yaran mu ma ita ma ba ci suke ba to su ma duk an maida hankali wurin yadda za ka cewa inganta wannan dan haka tanajin da muka yi ni a matsayina na dan majalisa mai wakiltar karamu kuma mani zan yi iya bakin kokari na inga cewa lallai malaman da za a tura mana a karamar hukumar nan cewa malamai ne kwararru waɗanda suka sani gida niyyar taimakawa da kuma kwadayin yin aikin kamar yadda akwai in banbanta ba wani malamin yana cewa alala talanil ilma illa bi sittatin ba za ku koyi ilimi ba sai da abubuwa guda shida zaka'un wa hirsun wasdibarun wa bulgatin wa irshad ustazun wa dulu zaman ba za ku koyi ilimi ba sai ya kasance ka zama haziki ne kai ka samu kwararren shine irshad ustazun sai an samu kwararren masani kwararre wanda ya san abin kaga kenan a bisa wannan dole ni ma a matsayina na karkashin jagoranci na inga cewa lallai makarantun da ke akwai na secondary da na primary ya kasance an samu kwararrun malaman lissafi da sauran bangarori inga cewa an tura su wannan wuri
shugaban cibiyar bunƙasa ilimin lissafi ta jihar Katsina Alhaji Muhammad Tukur Umar ya ce horan wanda suke suna gudanar da shi ne duk a shekara
horo ne wanda muke yin shi duk shekara kuma wannan horon da muke yin shi ita gwamnatin jiha ita ke ba da kuɗi da duk wasu hidimomi wanda ya kamata a ce an yi mu ko mu ta hiyar da shi cinto malamai daga wasu makarantu guda 25 da gare mu waɗanda su waɗannan makarantu su muke gabatar da wannan project namu muka nemo lecturerori daga manyan jami'o'i na makwabtan mu da ciki to muka zo muke wannan training namu na wajen kwana 5 zami shin Allah ya yarda
kace gwamnati ta na ba da tallafin ta na kuɗi kamar nawa take ba
ku a wannan kara an ba mu wajen sama da miliyan 6 don gabatar da wannan horo
kamar makarantu nawa ko in ce malamai nawa suke halarta wannan taro
na makarantu 25 ne malamai makarantun da muke wannan project namu to akalla ko ta makaranta mun dauko malami guda 5 malamin lissafi guda 2 na chemistry daya na biology daya na physics daya haka muka dauko daga kowace makaranta
wannan taron bita dauke musu wadannan malamai kace duk shekara kuna yi watakila kun shafe shekaru kuna yi to ya zaka nuna mana tasirin wannan horo da kuke ba wadannan malamai zuwa ga su daliban da suke koyawa
ko kuma shi duk wanda ya san shekaru kusan 10 baya da suka wuce a lokacin kamar area lissafi abinda kowa yake bukata ko da san suke samu pass a lissafi to tsari yazo yanzu aka ce ba pass ake nema ba credit ake nema to amma gurgurdan hali da aka zo aka kawo wannan tsari muka duka aka fara da makarantu 7 suka kai 19 har suka kai 15 sai gashi kashi 50 daga cikin 100 sun samu wannan wani ma 60 wani 70
Professor Yusuf Haruna shine shugaban kwalejin kimiyya da fasaha ta Hassan Usman dake Katsina kuma Professor Lissafi yayi karin bayani dangane da wannan cibiya ta bunƙasa ilimin lissafi
wannan cibiya da aka kafa dama an kafa ta don wannan manufa ne matsala ce wadda take shafan duk bangarorin Najeriya gaba daya ba jihar Katsina ba hukumar kasa ta fitar da doka cewa duk wanda dalibin da yake so ya ci gaba ya kamata sai ya samu mataki mai kyau a lissafi to kuma lissafi darasi ne da mutane suka dauka yana ba su wahala to duk abu da ake so a kwari akai shi mai koyar da shi kansa ya kamata a ce kullun ana sa shi yana preparation kansa yana gane cewa menene abin da ya kamata yayi takai na koyar da dalibai suna nan
shi ma Dr. Aliyu Idris Suntuwa na kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya dake a Katsina ya nuna wasu dubaru na yadda za a samu maslaha a ilimin na lissafi.
Abin da ya kamata muna da matsala, me yasa wai muke ganin lissafi yana da wuya? Bai fa da wuya. Lissafi ɗaya ne daga cikin darussa wani fannoni na ilimi da ake koyarwa. Me yasa waɗancan su ba su da matsala, ba su da wahala? Me yasa shi lissafi yake da wahala? To a bincika mana a gano dalilin da yasa. In aka yi bincike to sai a koya wa malaman dabarun da za su bi su koyar da lissafi. Ba wai a koya musu lissafi, ai da ba lissafi an riga an san shi. Yanzu in ka je wayannan cibiyoyin ina tsammani zaka ga suna darussan da ake bada ana ƙara koya musu lissafi amma ba dabaru ba, abinda muke kira methodology. To shi wayannan abubuwan su ya kamata a maida hankali sosai.
Sublawal wanda shine shugaban kungiyar malamai waɗanda suke koyar da harkokin kimiyya da fasaha da ya magana a madadin waɗanda suka halarci wannan taron horaswa, ya nuna gamsuwarsa ga gwamnatin jihar akan yunkurinta na basu wannan horo. Zaruddin Sani Funtuwa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Yanzu kuma sai jihar Taraba, inda makarantar tsangaya ta farko da aka bude a jihar da ke mutum biyu wacce ta shiga shekarar ta ta uku tana fuskantar karancin ɗakunan karatu da kuma na kwanan ɗaliban. Kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kone ya aiko mana daga Jalingo.
Makarantar tsangayya ta garin mutum biyu ita ce ta farko da hukumar ilimi bai ɗaya ta ƙasa ta kafa a jihar Taraba. Amma zai yi wuya makarantar ta ɗauki sabbin ɗalibai a shekarar karatu na 2015-16. Dalilar kuwa shi ne rashin wadatattun azuzuwa da ɗakin kwanan ɗalibai. Ga shugaban makarantar Malam Isa Usman Umar.
Bana da aka ɗebi ‘yan aji biyu ba aji ɗaya zuwa makarantar nan. Makarantar tana da aji uku ne da aji biyu, babu ‘yan aji ɗaya. Kasancin classes guda biyu ne kawai, wanda UBEG bata ba da dama ma su BEG su ɗebi ɗaliban aji ɗaya ba. Kasancin ko da an ɗebi ɗaliban aji ɗaya babu inda suna su yi rayuwar classes na makaranta, babu rayuwar hostel ɗin su a makaranta. Da hostel ɗin aji ɗaya za a ɗiba da class za su yi karatu babu shi. Wannan hujjan ya sa su BEB a Jalingo suka tura ma UBEB Abuja domin a ƙara mana makaranta. Sun yi polling later, muna jiran idan abin ya zo an ƙara makaranta za a ɗebi ‘yan aji ɗaya, za a ƙara musu holiday, za a ƙara musu komai da komai.
Duk da haka koyo da koyarwa na tafiya yadda ya kamata a wannan makarantar.
Ali, here is a command. Tell us about time. Which hand is this one? Is it a minute hand or hour hand?
Galibin ɗaliban almajirai ne daga wurare daban-daban cikin jihar.
Mukaddas Bilyamin.
Shekaran ka nawa yanzu a makarantar nan?
Daya.
Me da me ka koya?
Karatun Arabi da ABCD.
Sunana Sa'id.
Sa'id wa?
Yakub.
Kana makaranta nan yau shekara nawa?
Shekara na biyu.
Dama kana karatun allo?
Ina karatun allo na kuma ina samun ilimin zamani yadda ya kamata.
Yau kana shekara nawa?
Biyu.
Kafin ka zo nan kana karatu kana karatun allo da wani malami? Ina?
Jigawa.
To yanzu kafin lokacin da kake tare da malamin ka can ka fara koyon hada bakake?
A'a.
Fara ba. Amma yanzu anan ka fara koyon hada bakake? To ka fara koyon hada bakake na karatun Arabiya kuma da na kuma na boko ko? To wadda ka koya daga Arabiya da ka zo koyon na boko ya baka wahala?
A'a.
Ka fahimta daga yadda ka koya daga na Arabiya ko?
Eh.
Tare da shugaban makaranta Isa Usman Umar muka zagaya haraban makarantar.
Nan hostelin yara kenan na mutane na yara 25, ɗalibai 25. Hostelin ɗalibai 50. Ɗaya can ɗaya nan 25 ne kenan.
To nan suke kwana kenan?
Eh, nan suke kwana.
To
kakinsu da komai da komai da lokansu da wani abin nan matras nasu da mayafinsu da gajinsu duka cikin nan ne.
To kamar yadda nake gani daga nan waje ba mu da isasshen filin motsa jiki.
Haka.
Ko ya suke yi wasannin motsa jiki?
Akwai suna ɗan yi a ɗan baya, sai dai isasshen filin ɗin babu. Amma na yanzu akwai request da aka yi daga primary board su biya fiye na Jalingo. Sun yi request ɗin a nemi fili a Abuja. surwuta later sun forwardin a Yubeka Abuja.
Nan fa na ga dai ga alluna suna nan jijjingine.
Nan gurin an gina shi ne purposely saboda idan mun zo mun ba su Western Education daga safe zuwa karfe 1 ko karfe 2 mun sallame su da su yi karatun da su zo su yi sallan azhar da malamomin su. Nan da su yi karatu ne 24 hours in an cire awoyin da muke kantar da su boko. Tun karfe 1 da rabi suna karatun allo anan har karfe 5 har karfe 6 har karfe 7 na safe suna tare da malaman Allah su. Kusan 70% na makarantar din karatun allo ne ake yi. Only 20% ne ko 25 ko 30% ake karatun boko.
Malamin Alkur'ani Uzairu Malami ya bayyana yanayin karatu a makarantar.
Eh to gaskiya yanayin karatun nasu dake ni'ima na zan na makarantan allo. Gaskiya yanayin karatun nasu ya bambanta da irin yaran da suke zama karatu irin makarantan bagaji na allon nan. Gaskiya yanayin karatu waɗannan iya ja sosai.
Koyaya waɗannan yara da aka tsamo daga yanayin bara da matsanancin wuya suke ji a yanzu.
Abdurrahman
wa?
Karis.
Ya kake ji yanzu da ka dawo wannan makaranta?
Yanzu daɗi.
Ya sunanka?
Amin Mustafa.
Yanzu yaya kake ji?
Na ji daɗi.
Lawal Sani Kona, muryar Amurka. Daga Jalingo.
Uwar gidan gwamnan jihar Kebbi Hajiya Aisha Atiku Bagudu ta sake nanata muhimmancin ilimi baki daya musamman ilimin diyamace. Hajiya Aisha Bagudu wacce ta zanta da wakiliyar sashin Hausa Maryamatu Muhammad ta ce idan aka ilmantar da diyamace tamkar an ilmantar da al'umma sabani yadda ake kallon ilimin zamani yau musamman a kasar Hausa.
Na farko dai ilimi abu ne mai muhimmanci ga addini. Idan mutum baya da ilimi babban matsala ne. Mace in tana da ilimi, in ka ilimintar da mace ilimin boko da na Muhammadiya, ka cece rayuwanta, ka cece rayuwan zuriyarta gaba daya. Saboda ilimi yana kunshe da zaman mace gaba daya na rayuwanta. Addini bai hana neman ilimi ba ko kadan, kuma an addinin musulunci an yi maganan ƴaƴa mata su nemi ilimi, komi tsufanka ka nemi ilimi. Shi yasa kike gani ake islamiya har na dare. Ilimi zuwa jami'a yana da kyau saboda ya kunshi abubuwa daban-daban. Yanzu misali idan ka je asibiti za ka ga mace ta je tana cewa ba ta son likita namiji ya duba ta sai mace ƴar uwarta. To idan ba a bar yara suka je makaranta ba har jami'a, ina za a samu likita mace? Ina za a samu mace sanata? Ina za a samu mace teacher? Ina za a samu mace? Ayyuka ga sunan kala-kala da mata ke yi, amma fa sai ta je jami'a za ta samu. Kuma yau kowane irin uwa ko uba an ka ce ga ɗan shi can ya kai wani matsayi yana jin daɗi saboda zamani ya canza.
To ranki da jihar Kebbi na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da suka watan suke baya ta fuskar ilimin ya mata. Wani yunkuri ne za ku yi na ganin jihar Kebbi ta fita daga cikin wannan layi?
To alhamdulillah yanzu dai daga lokacin da an karantsar zuwa yanzu kowa ya san mai girma gwamna yana ta magana akan ilimin yara mata da kuma makarantun ne na yara mata da ake ta gyare-gyare saboda yara mata su ji daɗin zuwa makaranta. Sannan kuma ana shiga ƙauyuka ana fatakar da iyaye su bar ƴaƴansu su je makaranta. Sannan kuma akwai kungiyoyi kamar misali ni ina da kungiya ta wata kaina wadda muke ce ma MALPI, Mass Literacy for the Less Privileged and the Almajiri Initiative. Muna ce mata MALPI saboda sunan yana da tsawo. Muna zuwa ƙauyuka, muna shiga ƙauyuka, muna ma mutane bayani yadda ya kamata su sa ƴaƴansu makaranta, maza da mata. Muna nuna musu mahimmanci kuma da riban da za su ci idan yaran su sun shiga makaranta. Ana koya ma iyayensu sana'a saboda su bar yaran su su je makaranta, saboda idan kana hira da iyayen in kana tambayan su za su gaya maka da cewa ba mu barin ta tafi saboda sana'a tallar da muka yi waze muna menene, to shi yasa muke koya musu irin sana'a cikin gida. Yara ku bai ƴaƴanku su je makaranta, akan su je su nemi ilimi, idan sun dawo kuma da kuke cikin gida za su koya muku, sannan kuma ko kuɗinku ne za su lissafa muku kuɗinku da kyau, za ku gane irin dai abin da zai enticing din su su bar yaran su je zuwa makaranta. Kuma gaskiya akwai ci gaba sosai, iyaye da yawa yanzu na bari yaran su, kuma kin san akwai dokar da aka sa, kin san ana kan cire yara a yi musu aure daga makaranta, to akwai dokan da an ka sa na hana cire yara a yi musu aure. To muna magana da in mun je ana ganin kamar irin district heads na ƙauyuka, ana gaya musu su kuma suna dokan mataki akan wannan abu. So kin ga an samu ci gaba a cikin jiha.
To ta yaya kuke so ku karfafa musu gwiwa domin su samu ƙarfin dai su ce su tura yaran nan ƴaƴa mata musamman?
Shine ne miki magana.
Sanadin da kuka yi musu?
Shine nace miki abinda muke yi. Kin ga kamar shi yanzu mai gida akwai alƙawarin da yayi na yara mata da za su je kamar College of Education, za state za ta biya musu.
Masu aro da aka Allah kamu ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako. Sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Cuba Hero Dio Doni wadda ya daidai da sautin shirin, a nan ne Sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku. Sai makon gobe.
Kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. Koriya ta Arewa ta gudanar da gwajin makamin roka mai cin dogon zango yau Lahadi da Asuba a wani abin da hukumar ƙasa da ƙasa ke kyautata zaton gwajin wata fasahar makami mai linzami ne da aka haramta. Koriya ta Arewa dai ta sanar farkon wannan makon cewa makamin rokan da take niyyar gwadawa zai girke tauraron dan adam a duniyar wata. Wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya tabbata wa muryar Amurka cewa babu shakka Koriya ta Arewa ta yi wannan gwajin, kuma Amurka na sa ido akan wannan lamari. Masu neman jam'iyyarsu ta Republican ta tsaye da su takarar shugaban ƙasar Amurka sun yi zazzafin muhawara, inda suka bayyana tsare-tsarensu a fannin harkokin ƙasashen ƙetare, wanda jam'iyyar Republican da kuma suka rika caccakan abokan takararsu. An gudanar da muhawarar ne ana kwanaki uku da gudanar da zaben share fage na jihar New Hampshire, wani zabe da ke da muhimmanci da zai kara wa 'yan takarar karfin gwiwa ci gaba da yakin neman zabe ko kuma gurgutar da wannan niyya. Ya a bangaren Democrat kuma binciken ra'ayoyin jama'a na nuni da cewa dan majalisar dattijai daga jihar Vermont Bernie Sanders ya ba babbar abokiyar takararsa Hillary Clinton gagarumin rata a New Hampshire. Dukan 'yan takarar jam'iyyar Democrat din dai sun gudanar da gangamin yakin neman zaɓe a jihar jiya Asabar, inda suka yi ƙoƙarin ƙarshe na rinjayar masu kaɗa ƙuri'a. Shugaban ƙasar Colombia ya ce sama da mata masu juna biyu 300,000 suka kamu da ƙwayar cutar Zika. Sai dai a jawabin da ya yi ga ƙasa jiya Asabar, shugaban ƙasar ya jaddada cewa babu shaida da ta nuna cewa wannan ƙwayar cutar tana da alaƙa da ƙwayar cuta ta Zika.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu, sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.